الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، الذي علم ما تحمل كل انثى وما تزيد الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته او اقتدى بهديه الى ملجزا، وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام
يومنا ودغا وتن رجب نيكو شيد نيكو يومنا 8 ني يومنا 8 غا وتن رجب باكوي ني
باكوي غا وتن
يومنا 7 غا وتن رجب هجران منن الله صلى الله عليه واله وسلم 1441 wanda yake ne da wato nawa ne ga sabon wata ma da uku ga wata ne ko wanda yake da uku ga watan wato uku shekara 2020 a nan masallacin dan podio inda muke gabatar da karatu cikin littafin wato al-fitnatu fi hayatil anbiya'i was-sahaba. Wannan shine darasi na 81 a shafi na 337. Ya kamata mu yi muhadara ne yau wacce take da taken cewa wato sana'ar fim sana'a ce ko fasadi ne banna ne a doran ƙasa. To sai wani dalili yasa akwai abubuwan da ban riga na kammala na bincike ba, wanda yana ganin ba mamaki dan bari sai sati mai zuwa in yi magana akan matsalar. Zamu yi karatu kamar yadda muka saba yi, mutane za su yi hakuri wanda suke bibiyar mu. Muna cikin wannan littafi na shi babban malami Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz, gaba ta 27 da malam ya kawo daga cikin dalilan da ke sa a tsira daga fitina akwai ar-ruju'u ila al-haqqi, komawa zuwa ga gaskiya. Awarada Ibn Kathir, al-Imam Ibn Kathir ya kawo min riwayati Abi Ya'la fi musnadihi, daga riwayan al-Imam Abu Ya'la a musnad din sa mai lamba ta 666. An Abi Jarwin al-Jarwin al-Mazini kale yake cewa shahidtu aliyan, na halacci inda shaidina Ali yake, shine tawaffaya ko shine tawaqqafa fi ma'arakatil jamal, wato shahidtu aliyan wa zubair hina tawaffaqa ko tawaqqafa lokacin da suka tsaya fi ma'arakatil jamal, a yakin jamal. Fa qala lahu ali, sai ali yace ya zubair, anshiduka billahi, ina hadaka da Allah, asamita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, kada annabi ya fada yana cewa innaka tuqatiluni wa anta zalimun, kai kaka zaka yaki ni alhali kana azzalimi. Qala na'am, yace ina tuna wannan hadisin, lam azkuruhu, yace ban tuna wannan hadisin ba, illa fi mawqifi hada, sai a wannan matsayin. ثم انصرف فنسي طلها يجويا. وروى البيهقي بسنده, الامام البيهقي يا رويته ده سندي اتكين المستدرك نا الامام حاكم المجلد نا 3 شافي نا 366 يكي تشيوا بسنده عن ابي حرب بن ابي اسود الدؤلي قال يكي تشيوا, لما دنا علي واصحابه من طلحه والزبير, yayin da sayyidina Ali ya kusanto da shi da mutanansa, ya kusanci Talha da Zubair, wadanati sufufu, sahu suka yi kusa na yaƙi, ba'dhuha min ba'din, sashi ya kusanci sashi. Kharaja Ali wa huwa ala balgati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai sayyidina Ali ya fito yana kan taguwar annabi Muhammad. Fanada, sai kira yace, ud'u li az-Zubair bin al-Awwam, ku kira min Zubair bin al-Awwam, fa inni aliyun, ni ne sayyidina Ali, wadu iya lahu Zubairu sai aka kira masa sayyidina Zubairu fa aqbala sai Zubairu ya fuskanto hatta ikhtalafat a anaqu dawabihima har sai da wuyayi wan dabbobin su suka saba idan kana kan raƙumi wani yana kan raƙumi ka taho ta nan ya taho ta nan za ku yi kilashin haka da haka kan dabbar raƙumin ka za ta dan zuba haka shi ma nashi zai dan zuba haka فقال يا زبير سيد يا زبير الا تحب علي شن باكا سن سيدي علي فقلت سنتي الا احب ابن خالي وابن امي وعلى دين دم مي بدن سو واتو ابن خالي ينا دا علاقه دا شي تا بنغارن كوا سنن وابن امي ينا دا علاقه دا شي تا بنغارن كوا سنن وعلى دين كما الدينين دا نكي كاي شي يكي كاي yace mutumin da nake da alaka da shi ta bangaren uwa nake da alaka da shi ta bangaren uba sannan addinin mu daya dan me bazan so shi ba fa qala sayyidi ya zubairu ala tadhkuru qawla rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin baka tuna maganar annabi da yake cewa amma wallahi la taqtulannahu wa anta zalimun zaka zayaqe shi alhali kana azzalimi فقال الزبير سي زبير يتي بلا والله إي حكا نيناتنا يتي لقد نسيته سيدنا منتا منذ سمعته وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلوكة دندي ثم ذكرته الآن سننتنا ينزو ووالله يتي نارا لعل لا أقاتلك بذنت قبدا لكتي لكيبا فرجع الزبير على دابته يشق الصفوفا sai sai da Zubair ya koma kan dabbar sai yana keta sahu na mutane yana fita daga cikin wannan rikicin da ake yace wallahi inna hadha al-mawqif wannan matsayin da sayyidina Zubair ya dauka la mawqiful ladhi shine matsayin da la yaqafu fillahi law matala'i mutum kada ya ji tsoron zargin mai zargi duk san da kake yin abu a iya fahimta ka gaskiya ne sai aka sin haka ya bayyana karka ji nauyin mutane dan haka in ka ji nauyin su za a saka kabari kai kadai ne zaka je gaban Allah kai kadai zaka tsaya sanda Allah zai tambaye ka duk taron mutanen duniya da suke goya maka ba wanda zai iya rikici da rigima ya ce bari zai zo ya amsa tambayar da Allah zai maka a madadin ka ba wanda zai maka wannan to tunda ko haka ne kowa ita kansa kuwa an fahimta me yasa kullun nake cewa daga cikin mutanen da Allah ya taimake su da wannan kafin su bar duniya su koma zuwa ga Allah shine akwai Malam Jafar. Da haka da kaga zai yi fatawayo. Bai la'akari da gobe mutane miliyoyi sun ji ta. Idan kuskuren ta yi bayyana sai ya dawo ya tanyi. Kuma ya ce kuskure ne kuma ga wanda ya yi masa gyara da haka a ji da kyau. Ya sauka daga kan wancan fahimtar. Amma akwai wa'anda yadda ka san annabi shi ma wa ma yantaqu anil hawa. To su ma haka suke in suka faɗi magana an san su da ra'ayi kyam in sama da ƙasa za ta haɗu ba za su canza ba yadda ka san annabawa ne wahayi ake musu wannan shine da ka kakkaji tsoron zargin mai zargi ko a ce ka yi tanakudi ko a ce ashe ma ko da ka faɗi matsalar baka da karatu ko a ce ashe ma kaza kan wannan ya dame ka sai ce fa inna zubaira domin Zubair ibn al-Awwam kana shuja'an kowa ya san cewa sadauki ne jarumi ne wa kana lahu qadar yana da daraja wa wujahatun yana da matsayi inda sahaba a wajen sahabbai bal ma hasali a cikin wannan al'ummar gabaki dayanta wanda ya fara cire takobi daga gidansa saboda daga addinin Allah wannan mutumin ne amma bayan matsayin da yake da shi da daraja cikin sahabbai wa ma azalika tare da haka lam ya abahu bi qawlin nasi bai damu da zancen mutane ba an yi kulo mutane su ce fulanun jabaru a lokacin bai namu ko da za a ce Zubairu ya ji tsoro ne ya zama rago shi wannan ba matsalar sa bace ka dade baka faɗa ba aw ya kulo ko su ce masa ainihin wato kawwar Zubairu yana da rauni ila ghairi zalika daga cikin wa'annan min al alfazin nabiya daga cikin wato lafazan da wani zai faɗa wa'anda za su fusanta ka allati yastafi'uha kullu wahid wannan kowane mutum zai iya faɗa maka bal lamma tabayyana lahu alhaq lokacin da gaskiya ya bayyana ga sayyidina Zubairu taraka albatila sai bar abinda yake fahimta cewa ba daidai bane وانصرف سيجوع وانقاد الى حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سيجاو زوا غا حديثن النبي kun ga maganar annabi aka fada mai ya manta amma ana ce masa annabi ya ce sai ya ce lalle ya iya tunawa daga nan kawai ga ya kamata saboda haka yanzu mun samu matsala wani ma ka ce annabin ya ce sai ya ga cewa a ai shi annabin nan ya kamata a aji wani mutum ne shi wai wannan mutumin za a auna da annabi a gane cewa annabi ya yi daidai ko bai daidai ba kuma ka ji da kyau daga baki na ka ruwaita duk duniyan nan Allah subhanahu wa ta'ala bai sa wata mace ta duka dan da ta nakuda ta haife shi ba wanda ya isa a ce wai wannan mutumin shi za a ajiye a auna annabi yayi daidai ko bai daidai ba na rantsi da Allah kasa ba ta dauki wannan dan adam din ba duk duniya sai dai kai ko dan wata mata ne sai dai a ajiye annabi a dauki wannan mutumin a auna annabi da shi a gane ka yi daidai ko baka yi daidai ba yasa duk wanda ba annabi ba in ya kawo ba addini ana tambaye shi me da hujjar shi amma annabi ba zai zo ya kawo ba ka ce to kai ya rasulullahi kai kuma me hujjar ka kai kuma me dalilin ka in ka koma za ka ga magabata haka suke girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kudwa jagoran mu abun koyi a wannan Malik bin Anas duk wanda suke rikicin malikiyan nan yanzu sun je Madina ba yawo suke da takalman sa ba Malik ba yawo yake a Madina ba takalmi aka tambaya yace yana jin kunyar kasar da annabi yake cikin ta ya dinga taka ta da takalmi saboda girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to irin wayannan wannan malikiyar muke so mutanen mu su dinga koyi da ta girmama annabi kowa ya sani majalisin salan da zai yi hadisi sa kaya iki sai yayi kulliya an budade majalisan da turare saboda za a karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamata mutane saboda haka idan kuka tattauna matsalar addini da mutum in yace annabi ya ce karka ji cewa a wai ai shi yanzu ya kayar da kai ba shi ya kayar da kai maganar annabi tana da nauyin da kowa za ta iya kayarwa ko kuwa saboda haka ne yanzu ban jin cewa in fada abu sannan na faɗe shi bani da dalili kai kuma ka zo ka ce aka maka Allah lokacin da kai maganan nan tsakani da Allah bayan an tashi na je na duba littafi kaza da littafi kaza su wana wana sun kawo hadisi kuma hadisin ya tabbata to na me da zan ji cewa ai kai ma ba ra'ayinka ka kawo bai zuwa kai ka bude littafi ka ce min gashi ya tabbata annabi ya ce ni ko magana ta da na faɗe ta ban ce annabi ya ce ba to maganan annabi tana da nauyin da kowa ma za ta iya kayar da shi saboda haka sannan aka ce maka annabi ya ce sai ka hakura annabi ne kadai Allah ya ce wa in tudi'uhu ta tabi in kuka ba annabi to zai shiryar da ku zuwa ga hanyar da za ta kai ku aljanna da haka ba wushi ne yake cewa bin na gaba bin Allah to shine na gaba da haka shine Allah ya ce masa man yuti'ir rasula duk wanda ya bi Allah annabi bi duk wanda ya bi annabi Allah ya bi in dai ka bi annabi to Allah subhanahu wataala shi kai da haka wani lokaci za ka ga hatta mutanen man da suke dawon ahli sunna sai ka ga wannan janibin ana samun matsala da su kana cewa mutum annabi ya ce yana kokarin siya gwara annabi da wani mutum bai yiwa kuwa duk wanda za ka ɗauko ka ɗaga shi ko waye da Allah bai aiko annabin ba wataƙila shi wannan mutumin da mara addini zai mutu ko kuwa saboda haka a daina saboda haka duk abin da kake kai yana daga cikin hanyar tsira daga fitina in kana fahimta cewa ba daidai ba ne lokacin da gaskiya ta bayyana to kada kai mukabara da mu'anada ka ce a ai mu wallahi muna nan ko me zai faru ya dade bai faru ba wannan ra'ayin muna nan akan shi ba haka ake yin al'amura na addini ba haka ake ba saboda haka wannan shine kowa ya zamanto wannan shine ma'aunin da yake auna al'amura da shi ya zamanto in gaskiya ta bayyana ka dawo kai riko da gaskiya wannan shine abin da yafi dacewa kuma haka magabatan mu suke da haka ba sa jin nauyi idan mutum ya faɗa abu ko ya yi abu ya fahimci cewa akasin abin da yake kai shi ne daidai ya sauka daga abin da yake ba daidai ba ya dawo ma abin da yake shi ne daidai to in dai sunna za mu dinga yi da gaske mu ma su ya zamanto wannan shi ne ma'auninmu kuma akan wannan muke tafiya Allah madaukakin sarki ya samu dace na 28 shi ne alƙurbu mutun ya samu kusanci min nasaha'il umma daga cikin masu nasiha na al'umma wal iltifafu a haulahum sannan ka kewaye kanka da su wa adamul bu'di anhum da rashin nisantar inda ake karantar da addini la siyama fi mawadhi'il fitan musamman ma guraren da fitina ta faru yanzu a lokacin da Najeriya take cike da rigingimu to babu lokacin da ya kamata mutane su yi dafifi ya zamanto suna cika guraren da ake karatun addini kamar yanzu kada duk wannan rigimar da kake gani in ba a kauma ma addini ba to ba za a taba samun mafita kanta ba ba za a taba samu ba faqad warada min hadisi ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa yake cewa albarakatu ma'a akabirihim kuma akabirkum albarka tana tare da waɗanda suke manya manyan ku ne qala al-munawi fi faid al-qadir a mujalladi na uku shafi na 220 sharihan yana mai sharhi yana cewa albarakatu ma'a akabirkum albarka tana tare da manyan ku al-mujarribin lil-umur waɗanda suka jarraba al'amara shi yasa anan wajen kullun in an samu wani saba ina fadawa matasa masu shekaru irin nawa in ce idan kana mu'amala da dattijai lokacin da Allah ya baka karatu kai kana da karancin shekaru idan suna girmama ka dan karatunka to kai kuma ka dinga girmama shekarunsu sai a zauna lafiya amma galibi da zaran Allah ya jarrabi matashi ya bashi karatu wani ya hada masa da shura sai kaga sai rena kowa ba kuma haka abin yake ba an fahimta wani za ka ga dan kasuwa ne wani ba malaman addini wani ma'aikacin gwamnati ne wani kaza wani kaza wani kaza amma shekarun da yi a duniya shi ya samu wani karatu wanda kai kuma yanzu duk littafin duniya idan ka bude ba za ka ga karatun a ciki ba shi tajriba ce experience ne yau da gobe yasa ya samu wannan karatu so saboda haka zai zamanto irin waɗannan dattijan suna da hango nesan da idan matsala ta taso su kuma samari ba sa hango wannan nesan sai dai zafin kai kawai sai rikici an fahimta to saboda haka kullun ko a Niger da na je sai da na faɗa na ce su da tije su dinga haƙuri da matasa don galibi sai wanda Allah ya tsare amma malaman sanin ɗan adam sun ce kowane matashi to akwai waɗanda ba za ka sai wanda Allah ya tsare ba su wuce biyar cikin ɗari ba suna da wani mentality mental problem a kansu saboda za ka ga duk abin da yake na bala'i da rikici da rigima ne to matasa su ne a gaba gaba ko kuwa saboda haka yanzu ana buƙatar wani aiki na ƙarfi a nan masallacin a share shi a wanke kafe a yi waye a yi waye a yau ɗin nan gobe a yi aikin nan a yi shi a gama za ka ga in ana buƙatar wannan to sai dai a nemo matasan unguwan nan su za su yi wannan ko kuwa in wani ya zo zai ta da ƙura zai kawo wata rigima to sai dai a nemo matasa su ne dai da shi to su kuma da cidai duk abin da yake na hangen nesa da tunani da sanin ya kamata da ga su ya kamata su dinga jagorancin al'amura mu duba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun san cewa a wajen daraja kamar yadda alfazazi yake faɗa yace laqad a'adaza al'aba'a ila bi shibhi tunda nana Aminatu ta zo duniya aka yi aure da ita da Abdullahi aka haifi annabi Muhammad to tun daga nan duk wata uwa a duniya da ta yi aure da wani miji ta gajiya ba za ta iya a haifar ta kamar annabi Muhammad ba da haka shi yasa wata magana yake cewa haramun alal ayyami ijadu misli haram ne akan kwanakin duniya su samar da ɗa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da ya tafi mi'raji aka ɗauke shi aka tafi sama da shi sallah guda 50 aka ba annabi kuma ya kinkimo ta ya taho da ita sai da suka haɗu da annabi Musa a saman tunda dama nan ne Allah ya ce wasalman arsalna min qablika min rusulina ka tambayi waɗanda muka aiko kafin kai da haka yana daga cikin ayoyin da Allah ya ce wa annabi la qadara amin ayati rabbihil kubra shine annabi ya mutu a nan doron ƙasa a rufe shi kuma ka je sama ka gan shi a can ya ce annabi Musa ya ce masa ka koma a rage mutanenka ba za su iya ba domin ni na riga ka yin da'awar a ƙasa ina da experience na jarrabi mutane ba za su iya ba annabi bai ce ka dai san ni ne fa yan halitta ba ko ka dai san ina gaba da kai wajen daraja ko to billahi allazi yadda aka bani dinnan haka ran ta hude ita ko kuma ma inda Allah ya hada ku da annabin da ba jin tausayi yake da shi ba in Allah ya ce ga sallah 50 sai ce Allah dan me ka halice mu ba dan mu bauta ma ba to karu 50 kawai su zama 100 sai kinkin wasu kai sai ayi gaba ko kuwa sai ya zama to banda sallah a rayuwarka kullum ba abin da zaka danga annabi Musa ya koma aka rage annabi ya koma aka rage ya dawo annabi Musa ya ce ka koma kin tana sallah 50 sai da aka zabgi 45 ta dawo 5 biyar din ma da ya dawo sai da annabi Musa ya ce ka sake koma a rage yace wallahi ina jin kunyar Allah naji an rage ku duba abu fa yana 50 a dinga ragewa ya dawo har guda 45 an zabi sannan Allah ya ce ka je 50 ne mun riga mun zabi 45 din kuma al'ummarka duk wanda yayi sallah zamu bashi kuma ladar yayi sallah 50 din to yanzu inda a ce an kinkimo sallah 50 din nan an taho da su ina sallah 5 din kuna kallon yadda ake kici da mutane dan Allah ya ra'ayi to tajriba shi yasa ai za ku ga saboda wasu annabawa sun gabace shi wajen kira zuwa ga Allah sai Allah ya kawo labarin su dan ya kwantar wa da annaba hankali da su sai ya ba shi hakuri sun ce rabbana ajillana qittana qabl yawmil hisab Allah yana gama sai ce masa isbir ala ma yaquluna wa zkur abdana daud zal ay innahu huwa kai hakuri in rashin lafiya ne da cuta ne sai Allah ya ce wa zkur abdana ayyuba idna da rabbahu anni masini shaytanu binisbin wa ada qud bi rijlika hadha muktasalun baridun wa sharab wa habna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab wa qud bi yadika digitan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwab sai a bashi hakuri da su to shi yasa zaka ga cewa a Qur'ani ga baki dai kaf babu annabin da Allah ya kira sunansa kamar annabi Musa za ku ga galibi idan Allah na so yin lillahi annabi in an masa abu ko dai ya magana da annabi Musa la kisa sasa ne zai magana da annabi ko in ya gama magana da shi sai ya zo ya magana akan annabi Musa yana cewa taha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ura yana tafiya sai yake masa wa hal ataka hadithu Musa ko labarin annabi Musa ya zo maka yana gama maganan Samiri lokacin da ya kirkiri bautar dan maraki aka bauta masa da annabi Musa ya rugurguza wannan dan marakin yace wanzur ila ilahika alladhi balta alayhi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi sai yace innama ilahu yana gama la ilaha illa hu wasi'a kulli shay'in sai yace kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dhikra am turiduna an tas'alu rasulakum sai yace kama su'ila Musa min qablu ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل ضلالا حتى الله متوكلين سركي يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء النبي يجا تنبيه تاي جرما الله سي تي فقد سال موسى اكبر من ذلك ان كان ganin tambaye sun faro ta ai sun tambaye annabi Musa tambaye da tafi wannan girma da faro ta sun bargo ta fiye da ainihin wato wannan shi yasa zamu ga yana cewa wa kallama Allah Musa ta kalima sai ce rusulan مبشرين ومنذرين لئلا يقول للناس ان الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما سيتي لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ده هكا سيتي الف لام را كتاب انزلناه اليك انا مغنى ده انبكم لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الامين ينا تفيا سيتي ولقد ارسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله سنة سكتي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة التي كذلك لم يثبت به فؤادك ولترناه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يشرون إلى وجوههم على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا سيتي ولقد آتينا موسى الكتاب هكذا الله يتكاوى لن يلل شيء so saboda haka idan aka ce ka zo zaka yi da'awa kowane irin aiki zaka yi wani ya riga kai yana da experience yana da tajriba sama da kai ya kamata a dinga girmama experience din mutane kuma za ku ga cewa dukkan bangarori na rayuwa ba ma samun matsala a wajen addini ne muke samun matsala yanzu a aikin gwamnati ba akwai working experience ba idan yanzu ka yi degree ka fito wannan shekara wani ya yi shekara goma yana aiki a wannan bangaren da ka kai degree saboda shi yana da working experience tsakani da Allah a ma'aikatar da yanzu aka dauke ka aiki da kai da shi matsayin kuɗi ba matsayin kuɗi ba zaka ga a soja suna girmama wannan in an dauke ka wannan shekarar wani an dauke shi shekarar da ta wuce zaka ga har yanzu saboda ya riga ka shiga akwai wannan seniority din amma kuma sai addini ne wannan ina faɗa ne tsakani na da Allah musamman matasa da suke tasowa sai ka ga wani kawai abinda zai yi in wasu wanda suke gabanka sun yi abinda ba daidai ba kai abinda kawai bai kamata ka yi ba bai kamata ka maimaita kuskuren da su suka yi ba abinda yake na daidai a ɗauka wanda yake na kuskure ne bai kamata a maimaita shi ba wannan shi ne to da aka ce al-muhafizina ala taksiril ujur wayanda suke yawaitawa masu kiyayewa akan yawaita ainihin wato lada fajalisuhum ku zauna da su litaktadu bi ra'ihim dan ku koyi da ra'ayinsu wa tahtadu sannan ku shiryu bi hadihim da ainihin wato shirye su wannan yayi shi a cikin mawqiful mu'min min al fitna a shafi na 61 dan haka a dinga yin hakuri in akwai masu shekaru a dinga mutunta shekarun su naji gana akwai wani babban malami sunansa Sheikh Muhammad Umar wallahi ban ji dadi ba lokacin da ya zamanto naji a kurarren lokaci ba lokacin da nan samu in zauna in yi dogo fira da shi malami ne da dawowarsa daga jami'a islamiyya kadai yanzu ya kai shekara wajen 53 ya zauna a madina ya yi karatu gaban su bin bas ya san su sani na sosai sun san shi sani na sosai da haka a gaban shi aka gina jami'ar musulunci ta madina so saboda haka a sai ya zamanto yanayin filar da ya ɗauko filar ce maganganun da yake faɗa ba maganganu ba ne wanda za ka buɗe littafi ka same su a tajriba ne shekarun da yake da shi da gogiyar da ya yi da abin da yake da shi a gidan da'awa sai na yi tamanni ina ma a ce na zauna zama da shi mai tsodan na tabbatar akwai abubuwan da sai na fa'idan da su ta irin haka ya kamata ya zamanto dalibai suna yin haƙuri gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sannan na 29 tarbiyatu tartibul muhimmat shine jeranta abubuwa masu muhimmanci inda nuzulul fitan lokacin da fitintunu suke faruwa yanzu kun ga shana ta gama nata abubuwan ku na azabtar da musulmi da kashewa da kura da yi musu abubuwan da za su yi musu da kuma matakin da Allah ya ɗauka yanzu a kansu to arna ba su da hankali ne yadda kaga Allah ya faɗa ya ce fa walakinna aktharun nasi la ya'lamu la yafqahu to in kana da la yaqilun in kana da hankali kana da fahimta wani abu ya faru da wani a wani waje to kai daga nan ya kamata ka dauki izina ka ke sai ga wannan prime minister na India yanzu kullun kwanan nan kun ga irin yadda idan ba dan yanzu social media da ake da shi ba wani zai ga ana abu ya labe ya dauka ba san yana dauka ba yanzu ya sake shi duniya ta gani da irin abin da ake kwanan nan India ba ma yadda za a yi idan a irin tsarin aikin jarida ne na da ka san me ake yanzu aka kawai an tashi musamman a Delhi yanzu ana ruguje masallatan musulmi a kashi kuma ban bakin ciki ba har da mata da kananan yara in mace musulma ce yarinya karama musulma ce haka za a zo a zagaye ta wannan ya buga ta nan wannan ya buga ta nan tun tana motsi har sai ta mutu kuma duk duniya yanzu tana kallo saboda haka wannan kuma a tsarin duniya yanzu ba ta'addanci ba ne yanzu ran da za su tashi su rama abin da suka yi musu su da aka yi musu suka tafi ramuwa, to lokacin yanzu su ne ‘yan ta’adda. Amma yanzu da ake musu, yanzu su ba ta’addanci ake musu ba. So da haka za ku ga duk wani mataki da za a ɗauka na kashe musulmi a tsarin duniya, to kashe shi ba ta’addanci ba ne. Lokacin da musulmi zai tashi ya kare kansa, to lokacin ne kuma idan an yi haka an yi ta’addanci. Wannan shi ne tsarin da duniya take ciki. To mu kuma nan namu Najeriya ga fitintunin da ake ciki. Yanzu ba kuna sane da ko shekaran jiya ba an je nan da Asuba cikin nan Igabi an je an kashe mutum sama da 51 waɗanda aka iya ganin gawarsu, don akwai waɗanda daga baya za ka ga wasu firgici da ƙoƙarin gudu, na san daga baya sai ka ga an samu gawan ɗaiɗaiku. To yanzu an shiga cikin fitina, an shiga cikin haraji. To a lokacin da yanzu da'i dole ya dinga kallon abubuwan da suke da muhimmanci, ya ɗauko na farko, sai na biyu, sai na uku, sai na huɗu. Na yi magana a nan wajen, na kawo nusus na malami. Ibn al-Qayyim da Ibn Taymiyyah suka ce bai halatta ba ka shiga garin da ake zubar da jinin mutane, sannan ka zo ka hau munbari kana wa mutane kuɗi ba akan sallah da azumi. Dan lokacin ba maganan sallah da azumi suke buƙata ba, yanzu suna maganan ne ya za a yi a kawo abin da zai tsayar da zubar da jininsu. Shi mai girma gwamna ya yi ƙoƙarin da zai yi. In abu ya taso, yana iya ƙoƙarinsa da abu ya faru a matsayinsa na shugaba ya tashi. Amma kar ku yaudari kanku, matsalar tsaro ba hannun gwamnoni yake ba, matsala ce da take da alaƙa da federal government. Da haka duk yadda gwamnonin suke so su yi, wasu ba za su iya yi ba. Dan ba su suke ba da umarni ba ga dukkan waɗannan chief services ɗin nan. Kuma wannan halin da kuke ganin ana kaiwa, a kai a ƙona gari ga baki ɗaya, ba fakin nafas ba ne ba. Bakin nafas ba ne. So da haka yanzu karatu ne ya kawo mu faɗa, za mu faɗa. Wallahi bakin nafas ba ne. Boko Haram ne suke kai wannan halin. Don Boko Haram ɗin ta kasu wajen gida uku. Akwai waccan da ka sani, wacce suke cewa jama'atu ahli sunna lidda'awati wal jihad. Akwai shababul islam, sannan akwai ansa. Wannan harin akwai sunan da suke ce masa at-tahzir wa menene. Kwanaki ai kun san an ji an yi operation a dajin Binnin Gwari, wanda aka ce wajen wannan operation din an yi kokarin a harbo ne jirgi. To wannan operation din da aka je yi, aka ce an tafi ba fa kinafas ba ne normal. Wanda bai sani bai sani. Babban matsalar da take faruwa, Sheikh jiya na yi magana a wajen karatu, na yi ishara, na ce innal labiba bil isharati fahamu. In kana da hankali za ka iya fahimta ta hanyar ishara, cewa za ka zo ga matsaloli ka sani suna faruwa a cikin ƙasa, amma wa zama za ka tattauna da shi don magance matsala. Wani da ya zauna da kai ka bashi labari, matsala na faruwa a guri kaza, akwai kaza, daga nan da ya baro sai ce to gaskiya fa yana ganin kai kanka abin tsoro ne, ya kamata a hankali da kanka. Ba wai ya za a yi ba maganar da ka faɗa a bibiye ta, sannan sai ya zama to galibi kowa ta kansa yake yi, ba ta al'ummar da kasar ta kasar yake yi. To da haka in aka ci gaba da ɗauka cewa kinnafas ne, to za ka ga akwai matsala. Kuma yanzu babban tashin hankalin da ake ciki, kun ga da ai dan ana maganan Boko Haram ba can ba ne Maiduguri, to sai ya zamantowa ma ƙaumin lutsin minkum bi bari, a jihar da kake rayuwa sai a ce akwai su. Yanzu kuma su sun sani, sun san da matsalar, amma haka ake ta rufa-rufa, haka ake ta tadilisi. Wannan ita ce maganan gaskiya, ko su fito su ɗauki matakin da ya kamata, ko kada Allah ya sa su yi, mu dai za mu faɗa, kuma Allah ya zama shaida mun faɗa. Ta yaya aka yi aka yanzu babban bala'in da ke ciki, waɗannan kinnafasin da kuke ganin Fulani, yanzu ana samun negotiating tsakaninsu da su da waɗannan ‘yan ta’adda, ana combining ɗinsu daga wancan aikin na abin da ya shafi kinnafa su juye zuwa ga wannan aƙida. In wanda yake kama ka ya ce sai an kawo kuɗi a sake ka, to shi yana da sauki dan dama matsalar sa kudin da an bashi kudin za a zauna lafiya wanda kuma ya riga ya mai yadda abin aqida to shi kuma ya fi hatsari wannan shine halin da ake ciki dan haka sai ka fara duba ahammu ahammu mu dama mun san tafiye tafiye muke ko a gida ko a hanya ko a ina ko yaushe mutuwa za ta isa mu aina ma ta kuno idrukumul mautu walau kuntum fi burujin mush ko a ina ne mutuwa za ta riga za ta zo za ta samu mutum ko ka shirya ko baka shirya ba in lokacin ya Allah ba zai ce to dole a'a kuma wanda yace ya kashe ka wa makana lin nafsin an tamuta illa bi idnillahi ne kitaban muajjala littafi ne lokaci in yi dole mutum ya tafi amma wannan su ne da haka ba matsala ba ce ta zage-zage a'a matsala ce yanzu gwamnati tana buƙatar a samu waɗanda suka cancanta su faɗa mata abinda Allah ya ɗora mata na nauyi da ke kanta sannan tana buƙatar addu'a kamar yadda shi mai girma gwamna ya faɗa kaga shi ya fito ya faɗa ya ba mutane haƙuri ya ce kuma wannan nauyi ne da ke kansu na kare rayukan mutane kuma da gaske Allah zai tambaye su ya yi abinda zai iya yi sai abinda ya shafi ragowar ɗaukan matakai ni ba ɗan siyasa ba ne ba ɗan jam'iyyar kowa ba ne amma magana ta zo ta gaskiya sai in faɗe ta wanda duk abin kirki in karatu ya zo mu faɗa wanda kuma ya yi natsiya in karatu ya zo shi ma mu faɗa shi kenan kawai in za ka je kai surutun da za ka yi wannan ya rage matsalar ka ce wannan kenan to da aka sai malam ya ce inna minal hikmati yana daga cikin hikima ya ani adda'iya mai da'awa bi tartibi umurihi alhamma ya jiransa al'amuran sai zamanto ya fara ɗaukar wanda ya fi muhimmanci bi taqdim al'aham ala al-muhim ka fara duba wanne ya fi muhimmanci sai ka gabatar da shi akan wanda bai kai wannan muhimmancin ba la siyama fi asr al-fitan musamman ma a zamani na fitila iktida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda koyi da annabi لأن الأمور لمن الأمر عادة ما تكون في ذلك العصر وتؤمن تكن كسن شواء وأن زامن مختلطة وتتنى تشاكو ديوة ويحتاج الدائية إلى ترتيب أموره لكن أنا بقات الدائية زمن في إطار الأمر وتقديم الأهم منها سننك قبات الدوان ليه مهمان شيء على المهم أكن وان بيكي وان مهمان شبه فبذلك الترتيب دوانا جيرا تاوانني يحصل المصالح واتو يحصل المصالح ذاك تبتد مصالح ويدفع عن دعوته المفاسدة سنن دعوالك ذاك تنقل ما تفنى سنن وينال المرغوب كسامة ابن عكي قد ينسام ويدفع عن نفسه المحو المرغوب سنن كتنقل ما كانك ابن عكي دنسو أنسا masalan malam yace misali yuqaddimu al-aqida ala ghayriha lokacin da aka shiga cikin fitina ana buƙatar a gabatar da karatun aqida yanzu yau mutanen mu ahlus sunna da yawa karatun aqida da malam Abubakar goma Allah ya ji kansa yi masa rahama ya assasa mutane akansa ne din rikicin da aka fara yi a ƙasar nan aka fara wasu guraren yanzu an kai ga in ka zo ka sa littafin aqida za ka karanta ahlus sunna ba su za su yi wa za ka kawo musu fitina ke sa ka ga akwai karatun da ban yi sai a ƙofar gidana dan kan ma ka ce na kawo ma fitina ka bari fitinan ne in ta zo in dai ta shafi addini ni ta tafi da ni kai ka zauna duk wanda ke rayuwa a Najeriya ba cikin fitina ake ba in ma mutane na su dawo su yi addini ba ya rage nasa ba to al-aqida على غيرها من العبادات والأخلاق فرقو يا زمن تو أكيدا إتسي فرقو ثم رو الله دئب ينزو أنك كشكشن دعكي أكسن ميدن يو كشكشن باوز سنة وكيش أكيدا سباني إيه سنة وكيش سنة وكيش أكيدا ني كنا قلن أمب أكرن تد متاني أكيدا ده حصل ونن أبن ده توشن إنا يسامو أسليما أقوى إن دراس دينا ني نعم دراس دينا ما وما جينا إيما غنا أودن كاراتو dan ce gwamnatoci gabaki ɗaya idan aka samu wannan matsala tun daga lokacin sirina Ali da kawari suka balle wajen su 8,000 suka ce sirina Ali da Muawiya duk kafirai ne Abdullahi dan Abbas sai je zauna yayin munazara da su ai mun karanta karatun a nan wajen a cikin mutum 8,000 aka samu wajen mutum 4,000 sun bar aqida. To yanzu sai na ce yara ne za su ji su sami wannan tunanin su shiga wannan aqida. Sai zaman to gwamnati, in kaga gwamnati ta kira ku kan matsalar su, to ta ce a zo ayi addu'a ne, addu'a za a yi. Amma ba wai ya aka yi me yake kawo wannan tunanin ba ga matasa ya za a yi a magance matsalar, ba shi bane tunanin su, ba shi bane. Saboda haka sai zamanto wai kana kallo fa wanda zai iya kallon kaman Malam Jafar mahaddacin Qur'ani, malamin tafsiri ya halatta jininsa, a musulmin ma fa wanda duk duniya ta yadda ba sa shakka akan musuluncinsu, sai ya ce arne ne, sai ya samu matsala, sai ka kai shi kurkuku, sai ka kulle shi, sai ka ɗauki kirista fasto, sai ka kai shi prison, wai shi zai yi orientation ɗin wannan mai aƙidan ya bata. Fastoci ba ake ɗiba ba, wai a kai su, wai su za su je su yi ma 'yan Boko Haram orientation na wannan aƙidar da suka shiga ya kamata a bata, don Allah da gaskiya ke? Ba da gaskiya ke ma. To aƙida farko shi ne, yanzu wannan iskancin da 'yan haƙiƙa suka dawo da shi kwanan nan, dan Allah me ya janyo suke dawowa da shi, raunin da Ahlus Sunna suka yi wajen karantar da aqida ne. Amma lokacin da Ahlus Sunna suka tashi suke karantar da aqida da kyau, ai boye abin suke ba sa fito da shi. Yanzu ba kuna kallon wani kwanan nan da ne dan raddi minti goma ba, eh, aka zo kawai aka ce ai ga wani sunansa Sharu Ma'azu shi shi wannan Sharu Ma'azu, sai aka ce wai ma'anan sharifi shi ne, wai jiya ya musu bayanin ma'anan sharifi, wai shi ne wanda yake ɗauke zunuban mutane ya tafi je wanke su. Ga Qur'ani fa yana cewa wa man yaghfiru dhunuba, to ga wani an ce zai kwashe zunuban mutane shi ya je ya wanke su. Sannan aka ce duk wanda ya gan shi ranar Litinin annabi ya gani, sannan duk wanda ya zo nan wajen ya gan shi, to shi kenan aljanna kawai da rai. Ga wasu kuma sun ga annabi sun raye da shi amma wuta direct. Amma ga wani a wannan zamanin fa da muke ciki na fitina, me ya kawo wannan raunin karantar da aqida ya kawo suke fito da abubuwa. To da haka wallahi shi yasa kullun nake faɗa nace idan baza, yanzu muna gama littafin Ad-Durratul Farida, shi zan ɗauko in sa littafin aqida ne. To da haka mun ba za mu yi karatu akan aqida, wallahi gara mun a rufe karatun a bari. Dan mutane ba su gane Allah ba, alaƙar su da Allah ta lalace, sun zo sun yi sallah sun yi amfanin sallah ba ta da wani amfani. Yanzu aka ɗauko wani masanin lissafi ƙwararre a nan wajen, aka zaunar da shi, aka samu allo, aka rubuta zero guda uku, sannan aka zo ɗaya gaba aka rubuta ɗaya, nawa ne a gidan lissafi? Ba dubu ɗaya ba. Idan aka ƙara wani zero suka zama guda huɗu, nawa kenan? In an ƙara fa, to sai aka zo aka share ɗin, sai aka ban zirikan, sai aka tambaye shi aka ce nawa ne?
Babu.
Me zai ce? Babu. Kenan duk wannan zirikan idan za a cika bangon nan daga nan su kai can, ba su da wani amfani, kuma duk wani masanin lissafi ba zai iya faɗan me wannan ba, sai idan da wannan wa. To wannan shine karatun da malam mai ahalar yayi. Mun karanta mun fahimci kalmar, amma fiqhu mai malam mai ahalari yake nufi da awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu mai, sannan ya zo yi maganar sallah da kaza da kaza. Saboda wayannan zirikan su ne sallah, azumi, zakka, aikin haji da duk wani alheri da za ka yi ma Allah. Za a je lahira su zama karɓaɓɓu ne a wajen Allah idan akwai wannan ɗayan. Idan wannan ɗayan ya lalace, in aka tafi gaban Allah, wallahi wayannan zero zero ba su da amfani. To me amfanin ku zo ku gyara mutane alaƙar su da Allah ta ɓangaren ibada ta yi kyau, amma alaƙar su da Allah ta ɓangaren aƙida ta lalace, ai ba shi da wani amfani. To shi ne sai malam yake cewa li'anna aqa'idan nasi, domin aqidun mutane fi zamanin fitan, a zamanin fitina, laysat ka aqa'idha fi ghayriha, ba daidai yake da aqidunsu ba idan ba a shiga fitina ba. Fa min nata'ijil fitan al'azima, yana daga cikin sakamako na fitina babba, alfitnatu fi ddini, ita ce fitina cikin addini. Saboda yanzu idan fitina ta zo ta same ka, ka rasa gidanka, ka rasa iyalanka, zaka iya kabarin ɗinka kafin ka bar duniya ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idan ka rasa addini wallahi ba sa abada wuya ka iya kabarin ɗinka. Shine yake cewa kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma yadda annabi yace takunu bayna yadayhi sa'a, gab da tashin alkiyama zai kasance za a samu fitanun kaqita illailil muslim, fitincinu kaman yankin dare masu duhu. Ga sanan muna ta ganin su. Annabi yace yusibuhu ar-rajulu fiha mu'minan, mutun zai waye gari yana mu'mini a ciki da safi, amma wayum shi kafirin yamma, ya kafin yamma ya zama kafiri. Wayum shi mu'minan, mutun ya kai yamma yana mu'mini, wayusbihu kafiran, kafin a waye gari ya zama arni. Saboda yabi'u aqwaman, ko yabi'u aqwaman dinahum, wasu mutane suna siyar da addinin su bi ardin min ad-dunya, da wata kaddara ta me ta duniya, bi ardin min ad-dunya, a wata kaddara ta duniya suna siyar da addinin. Shi yasa ake samun matsala. Ina ko je ba ku ga an je shekaran je an je an ruguje gidan wani ba, wai a unguwa ce a Kano ba, unguwar da aka ce wai unguwa ce ta sharifai, kai dan Allah an ba yaudara da kuwan nayin ba, ya za a ce wai ga wata unguwa, wai duk wanda ke unguwa ne waji kan ma'aiki ne.
Mawanka
ne hun? To waya unguwar da aka ce nan ne jikokin ma'aiki suke, a nan ne kuma wani yake zagin ma'aikin da sunan dan hakika. Da haka mutane suka fusata suka je suka yi kokarin baje gidan ba su same shi ba dai. Allah ya sa zakara ya bashi sa'a ya yi gaba. Wannan shi ne. To fa indaha ya'ani, a wajen wannan ne adda'iya bi taqdimi amr al-aqida, ya gabatar da al'amarin aqida, li anna hal asasu, domin ita ce foundation, wa li anna al-khalala, domin lalacewa ya tatarraqu ilaiha, yana bujurowa zuwa gare ta, fi asar al-fitan, a zamanin fitina, awwalan farko qabla kulli shay'in, gabanin kowane irin abu. Yanzu mutanen da ake kai musu farmaki a ƙauyuka da sunan kinnafa, kun san inda babban tashin hankalin yake da bala'i, wallahi ba kai musu hari a kashe su bane ya fi tashin hankali. Wasu yadda yanzu kuma suke sakin Allah saboda fitinar da ta taso, wani ma sai ce Allah ya tsinewa izala, sai ce izala ita ta cuce su, suna da kambalansu da gurayensu, izala ta zo ta sa suka kona. Da haka yanzu ya kamata su koma inda suka fito. Yana faruwa yanzu wani ma sai ya tsinewa izala, ya ce Allah ya tsine mata ita ta cuce su. Saboda haka abinda suka bari na shirka ya kamata yanzu bari su koma kanshi don su kare kansu daga wannan fitinar. Saboda haka garin kokarin kariya daga wannan fitinar, to wani daga nan kuma sai ya lalata alaƙar shi da Allah gabaki ɗaya. Wannan ita ce fitinar da take faruwa yanzu. Allah madaukakin sarki ya tsare mu, wa yulhizu هذا الاسلوب ذاك ويلحظ هذا الاسلوب ذا اجرد wannan uslubin fi da'awatin nabi a da'awar annabi fi ahad al-makki a zamanin makka haythu kana kufar quraish lokacin da kafirin quraisha sun kasance maftunin bi ibadatihi wato an fitine su bi ma'budatihi da ababan da suke bautawa wa asnamihim da gumakan su saboda kakko manta yadda suke magumakan bauta da yadda ake iya kashe mata ko nawa ne dan a bata kariya. Wa kanu yarawna anfusuhum, sun kasance suna ganin kansu kuma alal haqqi, suna kan gaskiya. Wa yata'assabuna, kuma suna ta'assubanci li zalika, saboda wannan. Wa laysa hadha fahas, ba wannan kadai ba, bal kanu yastahiduna fi fitanil mu'minina, kai suna kokari wajen fitinar masu imani an dinihim, cewa masu imanin sai sun bar addinin su. ومحاولات سدهم da kuma kokarin toshe su an dinil haqqi wal aqidati safiya, daga barin addini na gaske da kuma aqida ingantacciya annaqiya mai tsarki. Fa min huna, to daga nan ne aula annabiyul aqidata, wato ahammiyata al kubra, sai annabi ya jibintawa al'amarin aqida sai ya zamanto shi yafi komai. Wa ja'alaha, sai ya sanya ta ita ce asasa da'awatihi, ita ce foundation ɗin da'awansa. Sannan wa sulbiha, shi ne wato doron bayan da'awar, wa awwal ma yad'u ilayhi farqan abinda annabi ya fara kira zuwa gare shi li'anna al-fitnata anhu zahira domin fitnar a bayyana take wa li'anna al-asasa wa li'anna al-asasu alladhi yubna alayhi ghayruhu domin aqida mai kyau shine abinda ake in ta gina zaka iya gina wani abu akan shi faman yuftanu fi aqidatihi duk mutumin da ya samu jarrabawa aka fitine shi a aqidarsa to min babu aula an yuftana an shara'i dini to shine mafi sauki akan shari'o'i na addini a fitine su shi yasa zamu ga akwai sahabban da sun mutu a Makka basu taba sallah ba basu taba azumi ba ba wanda ya taba zakka a cikin su amma da suka mutu da aqida mai kiran aljanna ne dan maganar sallah ba sai da annabi ya shekara 10 ba saura shekara 3 za a yi isra'i da mi'raji da shi sannan ya je ya karbo sallan ya dawo duk maganar ta shari'a to sai da annabin ya baro Makka ne ya taho Madina yanzu lokacin ana kokarin yaya za a yi aqida mai kyau ta zauna ne abinda ake kiyida to shi yasa sai ya ce wato amma man tathbutu al-aqidatu amma wanda aqida wato ta tabbata fi kalbihi a cikin zuciyarsa aw amma man tathbutu al-aqidatu wanda aqida ta tabbata fi kalbihi a cikin zuciyarsa ruhi da ransa wa tasri kana tafiya fi damihi a cikin zininsa fa min as-sa'ib al-asib yana daga cikin abin da yake da wahala kwarai shine sadduhu an ibadatihi a ce wai a hana shi ibada sannan wa shari'atihi da kuma shari'ar sa wa dinihi da addinin sa sai yace walizalika najidu za saboda haka ne zamu samu annal qur'an al-karim qur'ani lam yanzil bi sauka ba ala annabi sallallahu alaihi wa sallama jumlatan wahida bi sauka ga annabi a dunkule lokaci daya ma sai ya dinga sauka a hankali saboda a dinga daukar abin da yafi muhimmanci ya tabbata sannan sai wanda yafi muhimmanci shi yasa zamu gajiya da Allah zai haramta ta sai da Allah ya dauki matakai daidai har wajen guda 10 matakai wajen guda 4 kafin a haramta giyar wa fi zalika a cikin wannan ne ta kulu Aisha na Aisha take cewa Allah ya tsara mata yadda
amin
tace inna ma nazala awwala ma nazala ya sauka ne farkon abin da ya sauka منه دقى النبي سورة من المفسر سروري كان فيها ذكر الجنة والنا أتكي أقيم غنى الجنة دوتا حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام لو كتند متى أن يسكز أبدا زوغ الدين المسلم في أن يما غنى متى أن يما غنى الجنة أمفد يد الله كي حالة أن أدم أمفد ما غنى دا الله كي أفلا ينظرون إلى الإبل وإلى السماء كيف من وإلى الجبال كيف نصبت بذلك كان دليل أن الله كيف أكلب وأنما سيكاد يقرم مكة لك قدوث إني إن كتغى جاي مليان إنك كيكري شيس الله كي تيمس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال سوى كيف ذلك أقلنك بعد ذلك قد جدا جند وس أبو بوار قومنا رأيوا كان جما جما من يندوا سواكي to sai da mutane hankalin kowa ya zafi tashi kowa yana neman ina aljanna take shiga ina wutar take guje mata to da aka zo Madina sai nazalal halal wal haram sai Allah ya dinga saukar da halal da haram yadda za a yi to ga yadda za a yi ka shiga aljanna ga yadda za ka yi ka guje ma wuta walau nazala awwal shay'in da Allah ya saukar da farkon abu yace la tashrabul khamra kada ku sha giya laqalu da mutane sun ce la nadul khamar abadan to ba za a daina shan giyar ba har abada walau nazala la taznu da Allah ya fara saukar da cewa kada ku zina laqalu da sun ce la nadul zina abadan to ba za a daina zina ba ina fata an fahimta sai qur'ani ya bi matakai matakai wajen hana su banna to dole mai da'awa yayi la'akari da yanayin mutane da lokaci da wani hali ake ciki kakkata shi yanzu ka tafi kauye da'awa mutane suna buƙatar masu san Allah subhanahu wataala kaje ka janyo wani hadisi sai ka ce to wannan hadisin malamai sun yi maganganu akan isnadin sa a ciki akwai wani mutum sunan sa wani malam wani ya ce da ifi ne bai inganta ba malam wani ma ya ce da ifi ne bai inganta ba to yanzu wannan maganar da kake yi a wannan wajen kana cewa da ifi ne to kai kanka za ka ƙara kawo da ifancin a wannan ka kara kawo wata matsala yanzu a wajen dan yanzu wannan ya inganta ko bai inganta ba sahihi ne su mutanen gurin ba su da bukatar shi su suna so ka faɗa musu abin ne tabbata ne kawai su dauka maganan ya inganta ko bai inganta ba da ban hadisi zaka tara ka faɗa musu ya tabbata ko bai tabbata amma su wayancan mutanen da kaje ba su da bukatar kaje ka faɗa musu ya tabbata ko bai tabbata ba insha Allah da izinin Allah za mu yi kokari sati mai zuwa ba wannan ainihin wato karatun kamar yadda muka ainihin wato faɗa da haka muna ci gaba da addu'a gwamnati mutanen da suka rasu a cikin wannan yanayi Allah ka ji kansu Allah ta musu rahama Allah kuma ka sa su huta idan ta mu mutuwa ta zo a duk yanayin da Allah zai dauke mu Allah ka sa mu mutu muna musulmi mu kuma mutane mu ji tsoron Allah wajen mu yi kokari abubuwan da ake nafanna ko a bari ko a rage kuma mu yadda ba wannan zai magance mana matsalan nan sai Allah ita kuma gwamnati Allah ka ba ta ikon yin abin da ya kamata saboda wallahi akwai mutanen da saboda kyakkyawan zaton da suke da shi a kanmu akwai waɗanda sukan aiko mana da kuɗi ba ma sai mun tambaye su kawai za a waye gari ne za su aiko da kuɗi sai gashi nan saboda sun gamsu da abin da ake to wannan matsalar da kuka ga ya fara magana to abinda ba haushi yake cewa kukan kurciya mai hankali shi bai kamata mu kalli matsalar ta bangaren shi ba matsalar da yayi magana ya kamata a duba ta shin akwai ta ko babu shine abinda ya kamata yi ana bada kuɗi da sunan za a aikin addini mutum ya je karɓo miliyan 100 da wani abu idan mutum ya karɓo miliyan 150 in an biyo ba in an ce a nuna maka aikin naira miliyan 10 da aka yi ba za a iya nuna ba ta yaya za a yi masu addini su yi mutunci ba za su yi mutunci ba mai muqamatul hariri yana cewa wala turajjil wudda mimman yara annaka mu'tadun ila falatin duk wanda ya riga ya gane cewa kudin shi kake so ka taba tsammanin zai kaunace ka wala ba zai kaunace ka ba dan haka nan wajen mun dauko Malam Bakar Baraji ya zo ya lakta ko kware ko mun faɗa hanya uku da za a gyara matsalan nan masu kudi su fito da kudin su sana'a ne waɗanda suka iya aikin da'awa su yi sannan waɗanda za a ba amanar kudin addini zaman to suna da tsoron Allah da ba za su yi ha'inci ba wannan shi kadai ne yadda za a zauna wa a zauna lafiya dan haka muna kira a ko ina da yan izalan da yan tarikan duk wanda aka ce wannan amana ce ta addini kaya ne nawa na Allah to a ji tsoron Allah a daina gurgura kayan Allah to wannan ita ce magana ta gaskiya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace zan samu lokaci in ƙara yin wannan bayani wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh